Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna birnin Lagos tare da abokin aiki na Babangida Jibril wanda ya hada shirin. Kuma zamu tashi ne a inda yake yi wa daya cikin manyan bakin wata tambaya mai muhimmanci. Babangida, gare ka.
To doctor, wani tasiri ko kuma illa wannan cire tallafi wa harkokin tattalin arzikin Najeriya, wato cire tallafin man fetur da akai?
Wato wahalhalun da aka shiga daga rabin shekarar da ta gabata kawo yanzu, kusan cire tallafi zai ja kimanin kaso 30 zuwa 40 cikin 100. Ai bai taimaka a kasan nan da komai ba sai wahalhalu da ya kara wa al'umma. Ya kara tsadar kusan komai, sannan kuma al'umma ba su amfana da shi ba. Abin da ya yi shi ba da matsala shine wannan kuma karye nera da akai. Saboda haka ba fa'ida bane, kuma babu kasar da ba sa wannan tallafin. Kullun World Bank ko Bankin Duniya da sauran kasashen Turai suna cewa mu daina tallafi a daidai lokacin da su kuma suke yin wannan tallafin. Yanzu da aka samu wannan matsala tsakanin Rasha da Ukraine, aka samu tsadar makamashi a Turai, musamman a Turai. Mu wannan mun samu, amma musamman a Turai, kasar Germany saboda tsadar makamashi da suka hangaza ta yi, kuma al'umman su ba za su haƙura, ba za su iya musu bore akan wannan, sai da suka yi tallafi na euro biliyan 200. Yanzu tallafin tun daga shekara ta 2021 zuwa ina ga watan zai kare ko dai watan Mai ne ko watan Maris na wannan shekarar. Amma tun yanzu al'umman sun fara korafi, fa ba su yarda a dakata da wannan abun ba, sai an ci gaba. Faransa sun yi, Ingila sun yi, dukkansu kowanne zaka ji daga fam biliyan 37, fam biliyan 70, euro biliyan haka da suke wannan tallafin a yanzu a wannan magana da muke. Kuma na makamashi ne abin da ya shafi lantarki, gas da makamantansu. Me yasa za a ce Najeriya, kasa kamar Najeriya mai tasowa, mu ba za mu yi ba? Idan muka duba a tsawon shekara goma, daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2011, kasar Iran ta yi tallafin da ya kai kimanin dala trillion ɗaya a tsawon shekara goma. Kasar China sun yi na sama da dala biliyan 400. Kasar Saudi Arabia sun yi na sama da dala biliyan 512. Amma Najeriya tallafin da muka yi gaba ɗaya bai wuce na dala biliyan 28 ba a tsawon shekara goma. Amma kuma kullum mu ake korafin muna tallafin man fetur. Kamar cutar da kasar ake so a yi, kuma amma mahukunta suna aminta da wannan matakan suna ɗauka, kuma muna ganin illar da yake wa tattalin arziki da al'umma kasar nan. Saboda haka muna ganin har a yanzu ya kamata a ce ana yin wannan tsari na tallafi, sai dai idan an yi tsarin ya zamana ana bibiya, ana tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su amfana da tsarin shi suke amfana, kada a dinga yin hargitsi. Misali, akwai matsaloli da dama da ake fuskanta, da ake tunani da suke tattare a cikin shi babban kamfanin man fetur na ƙasa. Yanzu kaga a doka da aka yi cewa aka yi man shi kamfanin NNPC kaso 30 kadai zai iya kawo na mai zuwa kasan nan, sauran kaso 70 'yan kasuwa su kawo. Abinda aka ce yana ba 'yan kasuwa, ana ganin gasa tsakaninsu zai iya sa farashi ya kasa. In ka je kaso mai tsada, wani zai so mai arha, nashi zai zo sai da sauki, mutane za su yi ci akan nashi, dole kowa ya je ringa nemo mai sauki mai kyau kuma. To amma har yau NNPC ita take kawo mai kasan nan 100%, sai ta kawo shi bakin ruwa a Lagos, sannan za ta raba wa 'yan kasuwa. Shine fa abin da yake faruwa. Saboda haka nawa suke siyo shi, me yake faruwa, ya ake yin kasuwancin, har yau ba wanda ya sani. Ana yin ne abu ne a dukungule. So irin wannan bai kamata a bar wannan tsarin ba ya ci gaba, ya kamata duk a ce an yi musu tufka.
To zan sake komawa wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abin da za su ce. Malami na gaba, bismillah.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Dairo Ibrahim daga Lagos Island. Gaskiyar magana game da yanayi na tattalin arzikin kasa, jama'a da dama sun shiga cikin wani yanayi mara daɗi, kasancewar wasu suna da 'yan ƙananan sana'o'i da 'yan ƙananan jari. Wanda za ka ga sanadiyar wannan matsalar tattalin arziki na kasa, an samu karaya ta arziki daga waɗannan mutane, wanda za ka ga wani jarin su ji fuka manera 200,000, 200,000, 1,000,000 da 1,000,000. Kayan da mutum yake siya naira miliyan 1 da yanzu ya dawo bai fi naira 200,000 ba. Kayan da mutum yake siya miliyan 1 wani ya dawo bai fi naira 400,000 ba. To duk abin da ka siye shi naira 20 a wata 6-7 baya, yanzu in ka zo a sati idan ka je ka za ka siye kwatankwacin wannan abu, sai ga kuma naira 25 ko naira 30. Wanda wannan abun ba karamar barazana ba ne ba, da kuma illa ga mu mutanen da muke da ƙananan karfi a cikin wannan ƙasa ta Najeriya. To shawara kuma ga gwamnati, muna ba su shawarar da su taimaka su dinga duba yanayi na rayuwa na su irin waɗannan mutane, kamar yadda muke a ciki a yanzu, dinga duba yanayi na tallafi da zamu yake samu daga gwamnati ko kuma dai wasu abubuwa makamancin wannan sassauci daga gwamnati dai shine da muna fatan gwamnati za ta duba irin waɗannan abubuwa da kuma duk an samu sauki na rayuwa. Allah ya samu dashi.
To bari mu saki koma wajen daktar mu ji abinda zai ce wato daktar Dauda kenan.
Kamar yadda muka yi bayani a ko lokaci da ake ta ba gwamnati shawara ta fada da hanyoyin samun kuɗin shiga ta rage dogaro da man fetur, saboda shi man fetur ba ko lokaci yake kuɗin shi ke wadata ba, saboda wani lokaci za ka ga kasuwan shi ya fadi a duniya, to idan ya fadi za ka ga kuɗin shigan ya na ƙasa. To hanya shine ko gwamnati ta yorance, idan kuma ka duba za ka ga irin bashin da gwamnati ta ciyo da gwamnatin baya da kuma gwamnatoci da suka wuce, wanda shi bashin ka gani shi ma biyan shi da kuɗin ruwan shi ma yana da matsala. To kamar yadda masana suke bayani shine gwamnati ta kokari ta haɓaka wasu sauran hanyoyi na noma, misali da haƙan ma'adinai wanda yake na ɗaukar lokaci, musamman haƙan ma'adinai sai an shigo da ƙwararru wanda suke da injinoni da kuma fasaha na sarrafa wa'innan ma'adinan. To amma babban abin da zai kawo ci gaban wannan fanni na noman da na ma'adinai shine sai an inganta tsaro, saboda yanzu idan ka lura duk yawancin wa'innan wurare da suke da wa'innan ma'adinai din rashin tsaro ya addabe su, mutane suna jin tsoron shiga wurin ko su yi noma ko su yi wannan haƙon ma'adinai din. To idan gwamnati ba ta yi maganin wannan tsaron ba, kaga zai yi wuya a samu gajiyan wannan fanni din. Haka kuma kamar yadda muka ce, tunda tattalin arzikin in ba an buɗa shi ba, ya zamana cewa ƙasar tana da kayayyaki da suke sarrafawa take da ci gaba. Mafi akasari za ka ga cewa masu shigo da kayan ko sun shigo da kayan ai sai mutane suna da halin da za su saya. To idan mutane ba su da halin saya, kaga ko mai shigo da kaya shigo da shi ka gani ba zai samu mai saye ba. To saboda haka kuma shi haraji na shigo da kayayyaki da custom take karba, sai in tattalin arzikin ƙasa na haɓaka ne yana tafiya daidai, to shine ana shigo da kaya gwamnati kuma tana samun haraji. To babban shawara da za a ba gwamnati kamar yadda muka faɗi shine ta inganta tsaro, kuma ba wai ingantawa ba, a tunkare shi gaba ɗaya a yi maganin rashin tsaron nan, saboda harkar noma ya farfado da kuma harkar ma'adinai. Sannan kuma kamar shi wannan blue economy, watan na harkokin teku, da tsaftace shi da sarrafa ruwan shi, kamar akwai wasu ƙasashe da suke makwataka da mu suna da buƙatan wannan ruwan na teku saboda kai kayayyakin su. To kaga idan muka samu arziki da muka faɗaɗa wannan tekun aka share, shi ma hanya ne da zai sauƙaƙa hanyoyin sufuri. Da misali kaga akwai harkan wajejen baro da aka ce za a iya kawo kaya wurin, to kaga ya rage da sai an ɗauko ko da mota ko da jirgin ƙasa, wanda haka nan ma kuma zai ma inganta hanyoyin mu, zai kuma bada aikin yi. To amma duk yin wannan sai in tattalin arziki din ya samu cigaba, kuma sai in gwamnati ta yi haɗaka da wasu ƙasashe da suka ci gaba ko kuma suke da tattalin arziki mai ƙarfi wanda suke da sha'awa sun ƙware ta wannan fannin na shi wannan arziki ta hanyar ruwan teku. Akwai ƙasashen da suka ci gajiyan shi da yawa, to idan gwamnatin Najeriya za ta yi haɗaka da irin wa'innan ƙasashen, to za a iya samun cin gajiyan wannan lamari.
A nan shirin ya kawo jiki gaba ɗaya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Babangida Jibril wanda ya haɗa shirin a birnin Lagos. Sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin daga ƙasar Nijar. Mu huta lafiya.